Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. Za a kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Iliya Kure zai shigo da shirin na gari na kowa kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu baba ya koma kiri. Shugaba Amurka Donald Trump a jiya Asabar ya ci gaba da nanata shawararsa ta gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico, yayin da dakatar da wani bangaren gwamnatin Amurka ya shiga kwana na jikun takwas, lamarin da ya biyo bayan ja-in-ja akan kudin gina katangar. A wani sakon Twitter da ya aiki a jiya Asabar, Trump ya ce ɗan jam'iyyar Democrat su dauki mataki da ya dace domin kawo ƙarshe dakatar da gwamnatin. Yana mai cewa, ina nan cikin fadar White House, ina jira ɗan Democrat su zo mu zauna mu tattauna da su akan tsaron ƙasa. Ana ci gaba da samun ja-in-ja tsakanin Trump, wanda yake neman dala biliyan 5 ya gina katanga, da kuma 'yan majalisun Democrat waɗanda suke bada shawara akan ƙarfafa tsaro ko kuma baki ɗayan tsaron iyakar, amma kuma suka kalubalance gina katangar. A wasu kuma jerin sakonnin Twitter a ranar Juma'a, Trump ya yi barazana na rufe iyakar kwata-kwata. Kano kuma ya ce zai yanke taimako da Amurka ke baiwa ƙasashen Honduras, Guatemala da El Salvador idan majalisun tarayyar suka ki bashi kuɗin gina wannan katangar. Ya kuma kira da a sake dokar bakin haurin ƙasar da ya kira da abin dariya. A hali da ake jiki kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya fitar da wani sakon Twitter a jiya Asabar, yana mai cewa ya yi tattaunawa na tsawon lokaci ta waya da takwarar aikinsa na China Xi Jinping, kuma ya ce an samu gagarumar nasara akan hulɗar ciniki tsakanin Amurka da China. Kasashen biyu sun yi ta kai ruwa rana a cikin wato na cinikayya tsakanin su a cikin wannan shekarar 2018, lamarin da ya sanadiyan kakabawa junan su takunkuma akan kayayyaki da suke samarwa da suka kai biliyoyin daloli. Trump da Xi sun gana a ranar 1 ga watan Disamba, inda suka amince akan dakatar da takunkuma akan kayayyakin bangarorin biyu tare da kulla sabbin yarjejeniyoyi. Wakilan kasuwanci daga kasashen biyu na shirin ganawa a cikin watan Janairu, ko da yake dai ba a fitar da ranar da za a gudanar da wannan ganawar ba. Ma'aikatar yada labarai ta kasar China ta ce Xi ya faɗa wa Trump a hirar su ta wayar tarho a jiya Asabar cewa yana so hulɗar ciniki tsakanin Amurka da China ta ta'allaka ne akan daidaito da kuma haɗin gwiwa da ɗorewa. Trump ya sha kokawa akan ratar da ake samu a hulɗar ciniki tsakanin Amurka da China. Amurka dai tana so China ta ɗau mataki akan satar fasaha da kuma wasu ayyuka na rashin adalci a harkokin kasuwanci tsakanin su. Misra ta faɗa a jiya Asabar cewa jami'an tsaronta sun kashe wasu 'yan bindiga guda 40 a wani samami da suka kai a maɓoyarsu a yankunan Sinai da kuma Greater Cairo, sa'o'i kalilan bayan kai wani harin bam wanda ya auna motar bas ta 'yan yawo buɗe ido a babban birnin ƙasar, wanda ya kashe wasu 'yan ƙasar Vietnam guda 3 masu yawon buɗe ido da jagoransu ɗan ƙasar Misra. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin cikin gida da ke kula da 'yan sandan Misra ta fitar a jiya Asabar na cewa an kashe 'yan bindigar guda 10 yayin da jami'an tsaron suka kai mamaya a maɓoyarsu da ke Al-Arash a gabar teku a yankin arewacin Sinai mai fama da tashin hankali da kuma ayyukan 'yan ta'addar Islama. Ma'aikatar harkokin cikin gidan da ta fitar da hotuna da dama da ke nuna gawarwakin 'yan bindigan da aka kashe su a cikin wannan samamin da bindigogi kuma a kusa da su, wanda gawarwakin su jini ya lullube. Akwai yuwuwar wannan harin da aka kai wato hukumomi zai sa su karfafa matakan tsaro a gine-gine da masu yawon shakatawa ke zuwa, kamar otel-otel, gidajen ajiye kayan tarihi da wuraren shakatawa da ake yawan kai komo a lokacin hutun bikin sabon shekara. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani tsohon babban jami'in diplomasiya da ke kula da gudanar da manufofin Amurka akan Afghanistan ya ce shawarar da shugaba Amurka Donald Trump ya dauka na janye dubban sojojin Amurka zai kawo wa kokari da jakadan Amurka Zalmay Khalilzad yake yi na tattaunawar tsagaitauta da kungiyar Taliban tsaiko. Trump ya sanar da cewa yana nazarin janye sojojin Amurka akalla 14,000 daga Afghanistan jim kadan bayan ya janye sojoji ya ce zai janye sojojin Amurka daga Syria. Shawarwarin guda biyu sun zo wa mutane da dama da mamaki ciki har da jami'an da suke kula da manufofin Amurka a kasashen waje. Tsohon dan diplomasiyan Amurka da ya nemi a saka sunansa saboda kada a mayar masa da martani ya faɗa muryar Amurka cewa Khalilzad na buƙatar a daga masa kafa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce tana horar da mallumanta don inganta karatu a makarantu. Kwamishinan ilimi Alhaji Jafaru Ibrahim Sani ya shaida haka a wata hira da wakilinmu Sani Shaibu Malumfashi.
Ba daga wata 8 zuwa yanzu mun horas da malaman mu 8,000 a matakin waɗanda suke koyarwa a secondary, sannan kuma a matakin farko wato na primary school kenan mun horas da 27,000. Wannan ya nuna cewa koma bayan abin da yake faruwa da yanzu an sami ingantaccen yanayi ta yadda yake malami duk da yake koyarwa yake yi shi ma za a dinga daukan shi yana zuwa yana ƙara ilimi. Ya Allah na mahaja ne da yake canza ko kuma na koyarwan kanshi ta yadda yake abin da ya sani zai iya koya ma yara dan su fa'idantu da abin da yake koya musu. To alhamdulillahi da muka duba muka ga cewa bamu da isassun malamai a makarantun mu, shi yasa muka nemi umarnin mai girma gwamna wanda kuma alhamdulillahi ya bamu mu dauki sababbin ma'aikata 7,600. A yanzu haka mun yi kuwa mun sami takardu na neman aiki daga wurin masu neman aiki wurin 50,449 daga Juma'a da ta wuce. To a cikin wannan 50,000 din ne za mu zabo 7,600 domin aika su a makarantun. Sannan kuma akwai kasafin kuɗi da aka yi na musamman, kuma idan da ka halarci wani taro da aka yi ranar Alhamis, Bankin Duniya Bishtama Jihar Kaduna Albishir da cewa za ta haɗa hannu da mu wurin horas da waɗannan malamai ta yadda muke so a yi. To kaga anan banda kasafin kuɗi da muke da shi na wanda gwamnati ta yi, to ga kuma wani kaso da za mu samu daga gwamnatin duniya duka wurin horas da malaman mu.
Illa ba akwai kungiyar rana ta yi kokari wajen jihohi Zamfara da Katsina da ta yi koyarwa na shekaru 3 yanda yaro dan aji daya a primary 2-3 yana iya rubutu da karatu da Hausa. Kuma naga mutanen ka daga nan da aka je Abuja inda suka bigin kammala wannan aiki, shin ka samu wani rahoto na irin bijintar da suka yi da kuma irin kokarin da jiha ku za ta yi wajen tabbatar da cewa an samu irin wannan koda lokaci-lokaci a shiryawa malaman da ke koyarwa kananan ajujuwa 1-3?
Alhamdulillah, na ji daɗin wannan tambaya da ka yi mana saboda ƙwarai da gaske mun lura cewa jihar Kaduna ba ta shiga cikin wannan tsari na rana ɗin ba, kuma yana da amfani matuƙa. Abin kawai da muke yi shi ne mun ɗan ba da ƙarfi a wurin na Turanci ne. To amma saboda tsarin da suka fito da shi mun haɗa hannu da Bankin Duniya shi ma wannan program na rana da Katsina da Sokoto da Zamfara suka yi nisa akan shi, mu ma mun kawo shi cikin jihar Kaduna. Kaga yanzu muna da Hausa, muna da Turanci gaba daya, ta yadda yake za a sami malaman su kware, sannan kuma su koyar da yara a sami ainihin dacewan da muke so mu samu.
Akwai abin da aka yi taro da aka yi nan na salakunan gargajiya na jihohin Arewa karkashin jagoranci mai alfarma Sarkin Musulmi, inda aka nuna mahimmancin koyawa yaro aji ɗaya zuwa uku da harshen shi na Hausa, kamar yadda kasashen duniya kamar su Rasha, China, kasashen Laraba da suke yi. Kuma har ita kanta hukumar bada ilimin primary bai daya matakin farko, wato UBEC, ta yi na'am da wannan shawara. Kashi, ina matsayin ku a cikin wannan?
To alhamdulillah, wannan matsayi ne na ainihin National Council on Education, wato wannan majalisa da ta kunshi duka kwamishinoni na ilimi na tarayya a matakin jihohi da kuma shugabanninmu da suke Federal Minister of Education. An fito da shi cewa idan har ana neman a ƙara kawo ci gaba a cikin harkan ilimi, to fa dole sai an koma wannan kuduri wanda yake daman cenana. To saboda koma wannan kudurin ne, ma shi yasa mu a matakinmu nan ministry muka ce lallai a kawo wannan maganar na rana, saboda su kansu malaman su ma suna neman a ƙara sabunta musu ƙwarewarsu akan wannan yanayi. To yanzu mutanen da wannan program din alhamdulillahi zai mun ɗauka, mun kuma shigar da su cikin mahajinmu daga wannan zango na karatu da aka shigo zuwa nan gaba. Insha Allah jama'a za su ga bambancin da aka samu.
Sani Shaibu Malfashi, Murya Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Gwamnatin jihar Katsina ta fara horar da mallumanta akan dabarun koyarwa na zamani. Wakilin Muzaruddin Sani Funtuwa ya zanta da wasu daga cikin maluman ga abin da suke cewa.
Sunana Ibrahim Mukhtar, makarantar da nake koyarwa Government College Katsina. Wannan horo ana horar da malamai ne akan su ƙara ƙwarewa sosai kan abubuwan da suke koya ma ɗalibai a makaranta. Ni na zo daga bangaren basic technology ne, ina koya ma yara basic technology a Government College.
Yanzu me ka fahimta ana koyar da ku?
Gaskiya ana koyar da mu sabon al'amura sosai ta bangaren zane, saboda akwai matsaloli da muke samu ta bangaren zane, saboda mu yawanci subject ɗinmu yana dealing da zane da ayyukan engineering drawing haka. To gaskiya muna ta ƙara samun sabbin abubuwa da kuma kayayyakin da ake koyar da zane cikin sauki wanda zamu koya.
Sunana Zainab Ibrahim, koyar da English a makarantar GJSS na Rimi. Wannan horo dai kamar na koyar da malaman waɗanda za su je su koyar da ɗalibai ne. To kamar dai matsayinka na English teacher wanda ya karanta English a nan, dai kamar babu wani sabon abu da zaka koya, amma ka san mutum yau da gobe yana zama kamar ka zama ana sakaci haka kan abubuwan da ka sani, amma anan suna tuna mana yadda koda ka koma ba za ka rika irin wannan sakacin ba gurin koyarwa. Za ka koyar da ka san shi English yare ne, kuma ya kamata komai ya tafi kan ka'idar shi. To abinda ake koya mana kenan.
To kamar wannan irin sakaci ne kika ga malaman ƴan uwanki na Turanci suke yi?
Kaga kamar gurin rubutu, in za mu zo rubuta, maybe naga abinda muka cika yi haka, za a rubuta letter Y a ƙasa. So ana samun irin wannan matsalolin duka da capitalizing words. Yawo, so irin waɗannan ƙananan matsalolin dai matsaloli ne da in suka yawa suna zama manya. Kuma dai sofa gaskiya wannan abu ne ba ƙaramin abu bane ba da gwamnatin jihar Katsina ta yi, duk ma cikin initiatives din ta ban taba ganin irin wannan ba, an yi kokari sosai.
To sunana Abubakar Lawal Musa daga Government Junior Secondary School ɗan Dagoro.
To ga ka kana cikin malamai wanda suka samu nasarar ana horar da su a nan Katsina. Ana horar da ku akan ce irin yadda za ku samu ƙwarewa a wasu fannoni daban-daban. Wannan wace ƙwarewa ce kake ganin za ka samu?
To ka gani kamar bangaren lissafi, mathematics ne koya a can. Muna samun kalubale kamar kan yanda za mu yi bayani ga yara abinda muke amfanuwa da shi ko muke karuwa da shi a wannan workshop da gwamnati ta shirya mana, shine kamar hanyoyin da za mu koya cikin sauki yara su gane dandana. Amma muna koyan abu biyu ne a nan wurin. Na ɗaya muna koyan concept and methodology na teaching mathematics, gundarin yanda za mu koya lissafi ga ƙananan yara. sannan kuma yadda sanda abubuwan da muka koya a makaranta kusan a baya mun koyi yawanci za ga curriculum din teacher centered curriculum ne to amma yanzu saboda abubuwa sun canza gwamnati tana son ta maida abubuwan su koma zuwa child centered curriculum kai malami zai zama kamar ka zama kai ne guidance nasu kana guiding nasu ga yanda za su yi abubuwa haka da sauransu
sunana Aisha Rabi ina koya a makarantar Family Support Program Nursery Primary and Secondary School Daura
to gashi kin zo ka tsana inda ake maka wani horo na musamman ya ce kike kallon wannan horo da ake maka
gaskiya wannan horo ya cancanci yabo sosai saboda ga baki daya mu dai ba a taba wani horo mai amfani sosai kamar wannan ba saboda mu a tunanin mu da ba mu tunanin cewa horon zai dauki lokaci haka ba amma yanzu muna cikin sati na biyu kenan da fara horon nan wanda za a yi sati hudu ana yin shi muna fatan kuma mu samu horon yanda ya kamata
to wani sako zake fadi mu sauran yan uwanki malamai wanda ba su samu zuwa wannan abun ba wanda ke kina daya da cikin wadanda suka samu dama zuwa daga
eh to gaskiya wannan abun alfahari ne a ce ka zama zababbe a cikin mutane ba wai kuma dabarar ka ko karfin ka ne ya kawo ka ba Allah ne yasa zaka zo wajen saboda haka mu muna godiya da muka zo nan wajen su ma wanda ba su zo ba muna fata idan wani ya ta an take samun wani horon nan gaba Allah ya ba su ikon zuwa nan domin su amfana da abin da muka amfana ko abin da ya fi haka ma
Nana Muhammad Haruna Gamman College Katsina Junior
na ganka cikin wannan sansano me ya kawo ka
nazo an sau horo wanda gwamnatin jihar Katsina ta amince da azo a horar da malaman su domin ci gaban ilimin ƴaƴanmu da mazamantakewar rayuwa baki
da tawace fuska ka zo wannan horon bita
eh to fuska ce nazo da ita ta bangaren abin da nake koyawa
kamar
basic technology horon da na ansa nan waran yafi karfin dalibai da zan tada gaskiya har su malaman da ba su samu damar zuwa nan wurin ba zamu zanna da su mu koyar da su abubuwan da muka koya nan waran ta bangare da
babban limamin masallacin juma'a na unguwar Rimi a garin Kaduna Imam Musa Tanimu ya bukaci iyaye da su maido ƴaƴansu zuwa makarantun Islamiyya maimakon tsarin tura su wasu garuruwa don almajiranci ya bayyana hakan ne a wata hira da muryar Amurka a garin Kaduna
shi kalman almajiranci asalin shi kalma ne na Larabci wanda aka dauko shi daga cikin Alkur'ani kamar misali in duba suratul nisa sura na 4 aya na 100 kan cewa man yakhruju min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi suma yadrakul maut faqad adraka ajruhu ila Allah kalman muhajiran sannan kuma akwai wata wuri a ce yazo cikin Alkur'ani shi ma cewa muhajiruna al-awwal wa sabiquna min al-muhajirin wal ansar wa sabiquna al-awwal min al-muhajirin ma'ana kalman al-muhajir yazo asalin kalman al-muhajir wai wanda ya hijira ya bar gidan shi zuwa wani wuri asalin Laraba suna amfani da wannan wanda ya bar gida ya je wani wuri don neman ibada sai a kira shi almajiri ma'ana almuhajiri saboda ya zo hausa kamar da shi mai kai almuhajiri sai sau sai kamar da shi almajiri a wancan lokaci mafi yawa an fi zuwa daga kasashen nan ma'ana daga Zaria ko Sokoto ko Kano ko Katsina an fi zuwa Maiduguri Borno saboda musulunci ya riga ya zo garin kafin ya zo kasan Hausa ya yi kusan shekaru da yawa sannan ya zo kasan Hausa to daga lokacin sai zama su mutanen Borno suna da karatun Alkur'ani akwai mahaddatan Alkur'ani da yawa to daga idan muna son ƴaƴanmu su san Alkur'ani sai mu dauke sai mu kai su Borno to tafiyan nan da muka yi sai mu kamanta tafiya da neman ibada sai muna kiran innan yara ko mutane da aka dauka aka sanar ci musu almajirai su je su karatu alqur'ani bayan sun wasu shekaru kuma su dawo gida su ma zama malamai to wani lokaci kuma in suka zama malamai a garin ba su cika son zama ba sai a ba su dalibai wanda za su koyar don ya zama bakonta yana da amfani sai a dan dauke su a kai wani gari a wancan lokaci yayi tasiri yayi fa'ida kware wajen bayar da ilimi na addini ga yara saboda a lokacin akwai abubuwa guda uku na farko dai irin abubuwan da suka auku na zamani na abin nan ba a cika samun su ba na sace yara ko na lalacewan su ko munanan dabi'u ba a cika samu a wancan lokaci ba sannan kuma na biyu abin da ya taimaka aka sami wannan su garin da aka je har murna suke sun sami almajirai don koyaushe da safe da rana za su aikawa da sadaka gidan malam ko kuma almajirin ya zo ya bara za a bashi abinci saboda har ya zama ɗabi'a ne al'ada ne yana cikin sadakokin da al'umma suke za ga mutum ya yi abinci fiye da iyalin shi yana jiran almajiri ya yi bara ne abi a bashi wannan ya taimaka sannan na uku a lokacin babu wani hanyar samun karatu ta wannan ko da bature tura da suka zo kasan Hausa baka tare da wannan tsari na karatu za su tare da mutum yana rubutun alkur'ani yana rubutu suna sadayya communication duk da wayannan harkofi har kuma daga nan ne suka iya suka kokari ana yi na ajami na ba na larabci ba tanan ne wasu wanda suka iya kun suka harkofi na ajami wanda za iya rubutu tsakanin mutum da mutum ko tsakanin hukuma zuwa ga mutane ko mutane zuwa ga hukuma da makamantan an yi amfani da wannan harkofi kafin tura ko da suka sun tar da wannan tsari na karatu yana da amfani ya sa mutane sun zauna a abin da so sun kasa
kai bayanin cewa ya canza kamar daga asalin yadda ya faro ganin musamman yadda yanayin tsaro yake a Najeriya akwai kofa wanda ba dole sai yaro ya tafi wani gari ba
Ah, sosai kuwa sosai musamman abin da shafi yanzu akwai islamiyoyi da muke yi saboda duk wannan sauki ne sannan kuma babba yanzu dama akan je Borno ne don neman karatu a yanzu makarantun sun yi wa ko ina saboda idan ka ce za ka samu makarantar alkurani kana neman nazari ko na karatu za ka samu shi da yawan gaske in ka je Kano ma ga su nan saboda ba ma a buƙatar irin wannan yanzu ya wuce wace din a dauki yaro a tafi da shi nesa ga abubuwa masu ban tsoro da yawan gaske yanzu yaro ana iya juyo kwakwalwar shi akan ga sunan ɗabi'u daban-daban musamman shekaru can zamanin shagari da aka faɗa ma ta tsini za ga mafi yawan irin waɗannan almajiran ne wanda aka bar su iya su kula da su da makamantan su aka sami kamar yadda kuma wannan zamanin muka sami Boko Haram za ga wasu da yawa sun shiga saboda ba su san menene ba irin waɗannan abubuwa saboda dai al'amura kuma in siyasa suna amfani da su yanda su ga dama sannan saboda haka ya kamata yanzu ba sai an je irin wannan wuri ba saboda ko ina akwai makarantar alkur'ani akwai su a garinku akwai su a unguwanku akwai ko ina saboda ka sannan kuma makarantun islamiyyo dinnan su ma sun taimaka suna ba da gudunmuwa saboda haka zaka tarar da a garinku a unguwanku ga makarantar islamiyya ne yaro zai ji karatu kuma ya koma gida ga tsafta ga kulan iyaye ga shi kuma malaman komai da cikin natsuwa da makamantan su kuma abinda ake a wa'ancan karatun ne irin wancan shi ake irin wannan babu bambanci saboda haka yaro zai zo safe ko da yamma gurgurdan da yake karatun na karatun zamani na boko ka kan je da safe da yamma don kuma da yamma yake zuwa da safe saboda haka yanzu islamiyyu dinnan sun zama makwafin wancan kamar da ake cewa zamani riga ma'ana yakan zo da rigan shi idan ka sa ka tafi in ka ki sawa shikenan ka tafi kuntu saboda haka wajibi ne yanzu dinnan a kula da irin wannan mamakon yawuce din tunda zamani yakan canja kamar da muka sani a da mutum yakan je aikin hajji a ƙasa ne aikin hajji daga nan ka tashi sai Borno sai Injamina sai Khartoum sai Egypt sai ka tsallaka ka je ka aikin hajjin ka shekara uku ko hudu ko biyar ka dawo yanzu ko cikin awoyi kaɗan ka isa amma da ka'idoji daban-daban a yi visa a yi karatu da ka yan ko ka ce za ka irin na da ne banza to za ka wuce Nijar ba za a dawo da kai sai a ce ba abin nan ba in ka wuce Nijar saboda siffan ku ɗaya ne baƙaƙe in ka je Misir kam za a gane ba maji za a ka dawo saboda haka inda zamani ya zo da sabon tsari to abi kamar da kice zamani riga ka sa rigan kar ka zauna kuntu saboda ka irin wannan sai a himmatar da irin wannan makarantu na islamiyoyi ba don komai ba don abinda ake koyarwa a wancan karo shi ake koyarwa musamman na biyu kuma yanda tsaro ya canja yanda mutane mu wayayyu suke amfani da yara kanana wanda ba su san harkan duniya ba su juyar musu da hankali da tunani su nuna sauran mutane maƙiyansu ne ko ga makami ku yi kaza ko kuma su gaya musu in ka mutu wannan hanya kawai kai dan aljanna ne shahidi ne kai shahada su gaya musu ƙarya wanda ba haka ba don neman biyan buƙatun kansu a daura musu wanda zai su tayar da bam da makamantan saboda hankali bai zo musu wanda in hankali ya zo musu za su gane cewa ba haka bane saboda haka saboda irin wannan abubuwa na tunanin yau da kullum ga kuma yara ana iya koya musu fashi su zama yan fashi ana iya koya musu yaki tsakanin kamar yadda Najeriya take ta fama yaki da wannan unguwa da wannan kabila da wannan kaza da makamantan su saboda haka idan aka tsare aka koma kan irin wannan mana kyakkyawan zaton za a sami canji saboda islamiyo sukan tsaya matsayin irin wancan zamani ba ma kenan gaba kuma wani abu ma yanzu daban wanda ba haka nan ba na koyarwa tunda zamani koyaushe yana canji ba yanda yake da ba haka yake yanzu
limamin garin Kabobo a jihar Kaduna Alhaji Aliyu Alasan ya jaddada muhimmancin iyaye su ilmantar da yayansu mata ya bayyana hakan ne a wata hira da muryar Amurka a garin Kabobo mun gabatar muku da wannan hira a yan watannin baya
gaskiya muna sa yaranmu makarantar islamiya ware kuwa tunda yarinya za ta iya kawo maka hadisi tun daga na ɗaya har ɗari da wani abu insha Allahu da kai mu ma muna kan makarantar ne kullum har yanzu ma akan karatun islamiya akan karatun addini muke
to ina zancen karatun boko
eh karatun boko gaskiya mun sa yaranmu a karatun boko a yanzu haka wasu suna Kaduna wasu suna Zaria kuma a yanzu haka primary school din mu ana karatu kuma wasu sun fita ma suna daga cikin suna karatun boko.
To amma karatun ƴaƴa mata na da matsala nan garin me yake kawo haka?
Eh gaskiya mun dan fulin jaye akan nan maza a bisa na mata amma kuma yana da kyau na matan mu yi shi saboda za su taimaka mana idan sun yi makaranta za su shiga dafto kaga su za su karba haihuwa da sauransu. Kaga wannan ma an samu ci gaba. Za a samu saukin mace-macen haihuwa da sauransu.
Wasu ma na ganin cewa in mace ta sami ilimi yana taimakawa wurin gyara gidanta.
Eh gaskiya ne saboda duk abin da su ƴaƴanta za ta tarbiyyantar da su tun kafin ma su je makaranta. Kware kuwa saboda shi ita ilimin ƴa mace shi tana amfani da fiye da kashi 10 ne akan namiji. Tunda shi namiji akan yana harkan neman abinci shi da sauransu, kaga ita kuwa a gida tana tare da yara, ita za ta ƙara tarbiyyantar da su.
Shugabannin addini na da rawa sosai da suke taka wurin wayar da kan jama'a irin wannan. Wani hubasa kuke ganin wurin tabbatar da cewa kun saka ku haka?
Eh gaskiya muna tarbiyyantar da yaranmu akan karatun addini. Manzo Allah ya ce ka nuna ma ƴaƴanka abubuwa guda uku. Hubbin nabiyyikum san annabinku wa hubbi ahli baiti wa hul ahlihi wa ahlihi da iyalansa wal qira'atul qur'ani da karatul qur'ani. To in ka koya ma ƴaƴanka wannan abubuwa guda uku to insha Allah za su taso a cikin tarbiyya mai kyau. Ka sanar da su addini daga nan in Allah da zaka tamu ainihin ƴaƴanka masu biyayya insha Allah insha Allah.
Na ga makarantan kun nan a Rufe gashi kuma lokaci ne da ya kamata a ce yara na makaranta me yake faruwa?
Eh to jiya inda Allah sa a jiya ainihin Laraba ka zo a jiya Alhamis jiya sun zo karatu amma yau malamin an masa mutuwa ne a gidansu. To dama sakamakon wannan wanda yanda Malam Nasiru yake tantance muna malamai da sauransu to an ana tantance malaman ne za a sawo wasu sababbi ne a hada su da wannan shi wanda ke karantawa amma shi an mashi mutuwa shi sai bai samu zuwa ba shi malamin.
Dama maluma na guda nawa suke nan kabin bayan tantancewa kuma guda nawa suke yanzu?
Akwai malamai guda hudu. Kwarai kuwa akwai na boko guda uku, akwai na islamin guda daya. Kwarai kuwa.
Bayan tantancewa.
Yanzu an kori mutum uku kenan kuma sun ci da sun bani alƙawari da su kawo mana mutum.
Abinda shirin ya kunsa a yau kenan. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokanan aiki, ni Iliya Kure ke muku fatan alheri. Mu huta lafiya.
To a gaida malamai. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, abinda kuma lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin Idan Kwaya ta Narke, shirin da ke faɗakar da al'umma kan illar shan miyagun ƙwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri, alheri ke muku fata alheri.
Grand Cat.